sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyinna. Sarau abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 13 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Rahotanni daga kasar Ghana na cewa an dakatar da wani taron gaggawa da kungiyar kasashen ECOWAS ta shirya gudanarwa a jiya Asabar a birnin Accra ne bisa wasu dalilai. China na ci gaba da nuna adawa da zirce-zircen da mataimakin shugaban kasar Taiwan William Lai yake yi a yayin da ya yada zango a New York a jiya Asabar. An kwashe rubban mutane daga gidajensu a kudu maso gabashin China yayin da ruwan sama masu karfi da suka haddasa rugujewar tsaunuka suka dake yankin.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa wata tawagar malaman addinin Islama daga Najeriya ta gana da hukumar mulkin sojin jamhuriyar Niger.
Mun gana da shugaban kasa, mun gana da shugaban gwamnati, kuma mun nemi alfarma a wajensu cewa.
Sannan kuma za ku ji irin abubuwan da tawagar malamai daga Najeriya suka tattauna da shugaban sojin Niger da mukarrabansa.
Maganganu da yawa da su a kan matsayinsu, maganganu a kan shebazoji, maganganu a kan wasu da dama da su ma akwai bukatun da suka faɗa suke bukata wanda suke so a yi.
Muna tafa da ƙarin bayani. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai an fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikin kullun labaran duniyar. Rahotanni daga kasar Ghana na cewa an dakatar da wani taron gaggawa da kungiyar kasashen ECOWAS ta shirya gudanarwa a jiya Asabar a birnin Accra bisa wasu dalilai. Hakan ya biyo ne bayan damuwar da ECOWAS din ta nuna dangane da yanayin da hanbararren shugaban kasar Bazoum yake ciki. Tun bayan da jami'an tsaron sa suka hanbar da shi a ranar 26 ga watan Yuli tare da wasu matakan maido da Niger din kan turbar demokradiyya. Daya daga cikin jami'an gwamnatin kasar ta Ghana, Ali Suraj, ya shaidawa wakilin mu Hamza Adam cewa an dakatar da taron ne domin ba da damar ci gaba da bin hanyar diplomasiya domin warware matsalar ta Niger.
Kamar da za su yi mitin daga Ghana ga kan wannan labarin, amma yanzu haka su kuma samu sabon dabara, kamar suna son su koma su saki tuntuman shi su gani ko watakila na Allah na farkon da aka yi nan ba yi shi daidai ba, watakila na biyun ga yayi. Sai sa dalilin da ya sa suka postpone wannan mitin kenan. In sun je sun sadu da shi na biyun, in na biyun bai yi ba ina jin sun zo ya dace su komo Ghana su yi mitin ne, sun zo Ghana su yi mitin.
Masu sharhi dai na ganin wannan mataki shi ne mafi ala, sabida duk wani matakin da za a ɗauka in dai ba na diplomasiya bane to zai iya yin tasiri sosai akan tsaro da tattalin arzikin ECOWAS, sun ji Adib Sani mai sharhi kan harkan tsaron kasa da kasa.
Akwai disagreement, akwai wadanda ke so a yi yaki amma da yawan manyan sojoji ba su so a je yaki ba, because sun san implications din da yake da shi, especially to sub regional security. Ya kawo muna damuwa kwarai, ya destabilized tsaron West African subcontinent, because in aka intervene daga Niger wato manan shi ne mu da Mali da Burkina Faso muna yaki kenan. Kuma in ka duba economy mu already akwai damuwa, akwai shi da matsala. Just recently Ghana mun samu IMF bailout and abin da ke damuwa mu over the period of time in the past kamar shekara biyu shekara uku ni yakin Ukraine da COVID-19. To in yakin Ukraine ya dame mu, so you can imagine aka yi yaki bayan gidan mu kawo muna matsala kwarai. Kuma ga yan terrorist kuma da za su iya su take advantage.
Shekuwa Umar Sanda Ahmad tsohon shugaba a wani sashen dakarun soja ta kasar Ghana cewa ya yi matakin soja ya kasance mataki ne na karshe, kamar yadda kungiyar ta ECOMOC ta yi a lokacin da aka fuskanci matsalan tsaro a kasar Liberia.
Hakan na Liberia da ECOMOC ta je wuri. An saura, an yi discussion, an use all all diplomatic means. It took 8 months to come. Anka Dachi, Anka Aika, Ekomo, Tashibo, the force. One guy, Yoshi, Anka Yi, Julian Mulis. Kuba within 1 month, fan, the Kriba, Yoshi, Eko, I sorry, Domin, and she got the Eko, the Kerfi, Pasamun, Bukata, and the Anka Suda.
Seria in the Niki Shiri, one or who to Naita Bakinku, Karina, Dominji, Tabakin Fatar, me Alfarma Serkin, as in 2024, or say to Tudangani, the one is Jitter, the Akayada, Chiwa, Shime Alfarma Serkin. Asante ɗannan ya ce ba za su amince Ghana ta jibge dakarun soja a Nijar ba saboda halakar da ke tsakanin Ghana da yankin Hausawa amma ko yunkurin nawa bai haifar da da mai ido ba
sai da Hamza Adams adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar dajin tsibirin Mau na Hawaii ya haura zuwa 93 da yammacin jiya Asabar kuma jami'ai sun ce suna sa ran adadin zai ci gaba da hauhawa shugaban ƴan sandan Moi John Paleta ya ce an gano biyu daga cikin waɗanda suka mutu amma bai bayyana sunayensu ba gano gawarwakin da suka kone ya kasance da wahala inji Paletia mazauna tsibirin sun yi korafin cewa ba a taba kunna jiniya da aka kera domin musu gargadi wani al'amari na gaggawa ba yayin da gobara da ke ci gaba da yaduwa gwamnan Hawaii George Green ya yi alƙawarin za a gudanar da bincike kan matakin gaggawa na tsibirin To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Murtala zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan zamu bude taskar rahotannin mu. Wata tawagar malaman addinin Islam ta yi rangadi a jiya Asabar a birnin Yamai inda suka gana da hukumar mulkin sojan jamhuriyar Niger da suka hada da General Abdulrahman Tchiani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain. Da nufin share fagen shirye-shiryen zaman sulhu a tsakanin kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS da sojojin da suka kifar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulki wakilin murya Amurka ya mai Sulaiman Mumin Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Malaman addinin Islama kusan 20 daga ɗariƙo daban-daban ne suka ziyarci birnin Yamai a wannan jiya Asabar da zumar neman hanyoyin kusanto bangarorin da ke takaddama a sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli 2023. Shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wai kamata sunna Sheikh Abdullahi Balalau na daga cikin jagororin wannan tafiya.
Ya ko sun ce za su dauki matakin yaki mu kuma matsayin mu na maluma na addini da kungiyoyin addinai a matsayin mu na iyayen al'umma muka ce a'a yaki ba shine hanyar da ake warware matsala irin wannan ba ai sulhu Qur'ani ya ce wasulhu khair da ka shi yasa muka sadu da shugaban Najeriya muka ba shi shawara muka jawo hankalin su wurin yin sulhu shi ma yace ya karba ya yarda da shawaran mu don haka muka nemi ya ba mu izinin mu zo mu tattauna da sabuwar gwamnati nan da kuma maluman nan kasan don mu hadu mu ga menene mafita kuma alhamdulillahi wato haka ta cimma ruwa domin da muka zo shugaban kasa ya sa prime minister ya karbe mu kuma shi da kansa ya zauna da mu shi shugaban kasa mun tattauna kuma mun ba da shawaran abin da ya kamata a yi a bude kofa tsakaninsa da ECOWAS a tattauna a ga me ya kamata a yi su kuma ECOWAS su duba su gani halin da kasan take ciki su ma su sassauta
tawagar ta nemi ganawa da shugaba Muhammad Bazoum a inda ake tsare da shi sai dai haka bata cimma ruwa ba kamar yadda Malam Aminu Sheikh Dairu Usman Bauchi ya shaida mana
magana ta gaskiya sun karbe mu hannu bibbiyu sun girmama mu wato su yadda ma su karbe mu mu zo bayan su rufe sararin samaniya wannan girmamawa ne na musamman mu ma mun gaya masa abinda mutanen mu suka fi damuwa da shi
shi amarar shugaban kasa ku samu ganin sa ba
to mun nema ko za mu iya ganin shi sai suka nema suka man cewa a dakata to tunda sun nemi haka bayan da muka iya amma ni personally nayi kokari na tambaye su maganganun da ake fadan cewa ba sa ba shi abinci suna bayar da shi akwai daga cikin su wanda ba zan iya fadan sunayensu ba nayi magana da su sun karyata mun gana da shugaban kasa mun gana da shugaban gwamnati kuma mun nemi alfarma a wajen su cewa su rike amana shi shugaba Bazoum ci gaba da kula da shi yanda ya kamata mun nemi wannan alfarman kuma sun ce yana cikin koshin lafiya ba wani matsala da ke faruwa da shi
Prime Minister Rukon Kaya Ali Muhammad Lamin Zain ya jaddada aniyar gwamnatinsa game da maganar sama akan teburin sulhu duk da yake ECOWAS ta kakaba wa nishar takunkumi ba akan ka'ida ba in ji shi
kasar mutun laifi ma ai sai an tambaye shi an zo an saurare shi abin da yasa an kasar mu gaba ɗaya ba su lura ba su yadda ba da abin shine kawai an dauke takunkumi an jibga
kuma a zo a ce to za a zauna a yi magana. Amma duk da haka din mun yadda shugaba ya ba da hanyar da za a bude kohohin tattaunawa, yanzu za su koma su shedawa shi shugaban kasa na Najeriya abinda suka saurara a gare mu, kuma mu ma mun tabbatar musu da cewa mun yadda su zauna a yi sulhu a dauke ba kasan mu wannan kamar akan zalunci ne ma. Muna fatan cewa za su zo su same mu anan mu zauna mu tattauna kuma aje a shiga hanyar da za a dauke mana takunkumin wannan.
Ba idan tankiyar siyasar da juyin mulkin 26 ga watan Yuli ya haifar a tsakanin majalisar CNSP da kasashen duniya, anan cikin gida wasu 'yan ƙasa na fakewa da zanga-zangar goyon bayan juyin mulkin don tafkata asa, lamarin da ya sa mai masaukin baki Sheikh Abubakar Shehu Usman Sanam jan hankulan masu wannan danyen aiki.
Wasu musu koma suna ta kone-konen kayan wasu ko suna ta bugun wasu, wannan ba addinin musulunci bane, addini bai yarda haka nan ba. Mu duka guda ne, innamal mu'minuna ikhwatun, mu duka 'yan uwa ne. Abinda kasar Niger take so yanzu shine addu'a, mu roki Allah shi ba kasar Niger zaman lafiya.
Shugaba Muhammad Bazoum, wanda a farkon mako bayanai suka yi nuni da cewa shi da iyalinsa na tsare cikin hali irin na muzantawa sakamakon rashin wutar lantarki da ruwa har ma da karancin abinci, ya samu ziyarar likitansa a cewar wasu rahotannin jiya Asabar, waɗanda suka ƙara da cewa likitan ya je masa da guzurin abinci. Haka kuma ya ba da labarin cewa babu wata alamar zillumi a tattare da shugaban. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji ƙarin bayani kan tattaunawar da tawagar malaman Najeriya suka yi da shugaban sojan Nijar da muƙarrabansa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da ƙarshen labarin duniyar.
Mataimakin shugaban ƙasar Taiwan William Lai ya isa birnin New York a daren jiya Asabar, wani wurin da ya yada zango a kan hanyar sa ta kai ziyarar kwanaki 7 a ƙasar Paraguay. Zai bi ta Francisco a yayin da yake komawa Taiwan. China ta yi Allah wadai da tsayawarsa a wuraren, kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa. Amurka da Taiwan sun bayyana diyawa ta wurare da Lai yake yi a matsayin na yau da kullum ga jami'an Taiwan. China ta ce tana adawa da irin waɗannan ziyarce-ziyarcen na tsaye gumi, musamman ga wani mutum kamar Lai, dan siyasar da Beijing ta ayyana a matsayin mai fafutukar ɓallewa da samun 'yancin Taiwan. Lai ne kan gaba a zaben shugaban ƙasar Taiwan da za a gudanar a watan Janairu, kuma saboda haka wannan tafiya ta bambanta da waɗanda ya saba yi a can baya. An kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin China bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya sanadiyar rugujewar tsaunuka. A halin da ake ciki kuma mutane biyu sun mutu yayin da 16 suka ɓace sakamakon zartarewar ƙasa a yammacin ƙasar, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito a jiya Asabar. Guguwar hadarin kanun da ta afkawa kasar Japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin kasar China, lamarin da ya kai ga yankewar wani mashigin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen kasa akalla 20. Wasu sassa na kasar China suna fama da ruwan sama mai karfi da ambaliya a duk lokacin bazara, amma a bana lamarin ya yi tsanani a wasu yankuna, yayin da wasu yankuna ke fama da fari da ke lalata amfanin gona.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda za mu leƙa Najeriya. Kwamitin malaman Najeriya da suka ziyarci sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum sun dawo Abuja bayan ganawa da jagoran juyin mulki General Abdurrahman Tchiani da muƙarrabansa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Maganganu da yawa da su akan matsayinsu, maganganu akan shi ba zuci, maganganu akan wasu da dama da su ma akwai bukatun da suka faɗa suke bukata wanda suke so a yi. To muna ganin idan har Allah ya sa muka sadu da shi shugaban kasa muka gaya mishi, to kuma daga nan muna iya fitowa media mu ce to ga wata kila ko ko su faɗi ga bukatar su a media ne insha Allah.
Bayanin ƙarshe kenan da Malam Balalo, daya da cikin malaman addinin Islam da suka zarci sojojin da suka hamɓar da gwamnati a jamhuriyar Nijar a hirar da na yi da shi a Abuja bayan da suka dawo daga Niamey inda suka gudanar da wannan ziyarar. To amma da farko na tambayi malam, menene muhimmanci ko nasarori ko ƙalubale da wannan ziyarar tasu ta fuskanta a lokacin da suka je ƙasar Nijar? Sai ya ce
babban nasarar da aka samu cikin tattaunawar mu da shi sabon shugaban kasan da kuma ministocinsa shine bayan nasiha da jan hankali da nuna dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Niger da ma kasashen ECOWAS girmamawa da yema wato tawagar matsayin malamai yake dole saurare ta na biyu kuma ya amince da mu zamanto sanadiyar samar da wata kofa na tattaunawa tsakaninsa da wato kungiyoyin ECOWAS wanda in Allah ya yarda duk inda suka sa suka gayyace su don su zo su zauna da su sun amince kuma sun yarda za su yi haka in ma su ne za su zo ne gaban suna shirye su karbe su in Najeriya za a kira su ko wata kasa suna shirye su yi haka saboda haka kage kenan mun ci nasaran a samu haduwa fuska da fuska tsakanin shugabannin ECOWAS da su kuma sabbin wannan shugabanni kuma a ina ne
amma kana ganin malam ba tare da an ba ku dama kun ga Babu Muhammad ba kamar wannan tawagar taku ta yi kammalallen aiki tun da shi ma Babu Muhammad wanda aka hambarar shine kan ajandar bukatu na kungiyar ECOWAS a gurin sababbin masu mulkin Nijar sojoji
eto ai shine nace tun da har Allah ya taimake mu suka saurare mu kuma suka bada dama a samar da kofar da za su tattauna da shugabannin ECOWAS din wanda a da kusan kaman babu haka sannan mun ce musu menene yasa lokacin da tsohon shugaban Najeriya da kuma sarki musulmi suka taho don saduwa da su ta yi watakila ya zama wannan shine kofar da zai iya samu tsakaninsu da ECOWAS me yasa ba su saurare su ba suka ce a ai sun saurare su kuma sun sa an karbe su iyaka da sun tattauna da su a airport abin da yasa kuma ba su bari sun shigo cikin gari ba a lokacin garin na da zafi kuma ba za su so mutane masu kima da daraja irin wannan a ce sun shigo cikin gari an yi musu ihu ko kuma an yi wani abu na walakanci ba domin a lokacin kusan abinda kasar take ciki shine matakan da ECOWAS ta dauka na yanke wuta da kuma dakatar da shigowa da abinci abin yayi zafi ga yan kasa don haka in aka ce ga wani daga ECOWAS ko ga wani daga Najeriya kalmomin da zai fito a bakin su ga wayannan jama'a ba zai yi kyau ba su kuma in suka bada wannan kofa za a ga kamar da su aka hada aka yi don haka gwanda su hana shigowa garin shi ya fi sauki kuma suna mika neman afuwa da yafiya akan wannan abin da ya faru in an ga sun yi ba daidai ba
malam Balalo kenan daya daga cikin shugabannin addinin Islam da suka ziyarci sabuwar gwamnati ta mulkin soji a yankunan su na buɗe taga da za a yi tattaunawa tsakanin su da kungiyar ECOWAS Umar Faruk Musa murin Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11:18 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagora shirin Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne da wani matashi da ya sauya alƙiblar shirye taron sada zumunci na zahiri da wasu matasa masu amfani da dandalin Twitter suka fara shiryawa a shekarun baya-bayan nan wanda aka fi sani da Twitter Connect ya koma taron haɗa kan masu faɗa a jikin kafofin sada zumunta don fitar da kundin shawara na kawo cigaba a cikin al'umma musamman ta fuskar kawo sauyi ga yanayin tunanin matasa a cikin shekarar 2019 ne wasu matasa masu amfani da dandalin Twitter suka fara shirye taron haɗuwa da kaina a zahiri a wajen kafofin sada zumunta. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da matashin wanda ke cikin jerin matasa da suka fara shirye taron Twitter Connect wanda yayi mana bayani akan abin da ya jawo ra'ayinsa zuwa ga shirye irin wannan taro.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammad Mu'az Maitano wanda ga sani da bani. To magana gaskiya abin da ya jawo hankali na yanzu misali kafafin sada zumunta zaki ga akwai masu ainihin mabiya 100,000 amma ba su san me za su yi da su ba. Misali kafar sada zumunta ta TikTok zaki ga mutum ɗaya na da mutum 600,000 suna biye da shi amma bai san ya zai yi ya samu arziki ba ko ya utilize wannan followers din shi to kawo mishi wani positive abu na cigaba a rayuwar shi ko shi ya ba su tunda dama idan ya zama na mai fada aji a social media zaka ba su saiki abu cigaba ko sana'a su ma za su baka to zaki ga kafaki ɗaya ba su san amfanin wannan mabiyan nasu ba na social media zaki ga mutum yana ta shirme kawai to musamman duba ga yanayin yanda Twitter take zaki ga dama yawanci zaki ga mutane ne a hankali da sani ya kamata yi to shine ake kara tunasar da su cewar gafa abin da ya kamata kai to abin da ya fara jawo hankali na kenan na fara tsananan nan da gaba ki ɗaya ma na arewa za a yi 1906 to be you ba sai na ce barin fara daga Kano hankali a hankali komai ake yi shi to wannan ya daga cikin dalilin da ya sa muka ainihin kirkirin shi wannan taro da muka yi kwanakin baya na Twitter wanda muka gayyato to manya-manyan mutane daga bangaren nishadantarwa da kasuwanci bangaren siyasa da kuma mawaka duk muka zo muka yi panel session da su suka ba mu shawarwari da yanda ita kafafun sada zumunta ta ba su gudunmawa a rayuwarsu da kuma abubuwa da suke yi na yau da kullun sana'o'in su da shi in dan kasuwa ne ya ba mu shawarwari da yanda ta ba shi impact dan siyasa ya ba mu shawarwari yanda ainihin kafafun sada zumunta suka ba shi gudunmawa a tafiyarsa ta siyasa haka zalika dan fim mawaki a kasuwa su makasudin da yasa dama muka tara matasa ne saboda su ne wato ainihin shugabannin gobe idan ba a tarere su tun yanzu ba a raine su ba tunda dai abu ne na zamani yanzu kuma wasu suna amfani da shi suna abubuwan da ba su kamata ba wanda kuma yana da amfani wanda zaka iya using issue in a positive way rayuwarka ta kyau wannan shine makasudin da yasa muka wannan taron aka fadakar da juna aka haɗu wanda ba su taba ganin juna ba suka haɗu aka sada zumunci aka karɓi lambobi yanzu a wasu ma sun yi kullum har kallan to ainihin kasuwanci to wannan taro da muka yi
to Muhammad menene manufar shirye wannan taro kuma yaya na wannan karan ke bambanta da wanda aka saba yi a baya
manufar a wayar da juna kai tunda za a amfani da kafar yaɗa zumuntaka kanta kuma alhamdulillah an samu cigaba saboda duba da yanda shi ainihin yanda ake wannan shirin zaki ga taro ake yi na Twitter Connect din a zo a ci abinci a dauki hotuna ba wani positive abu da zaka tafi da shi shine wannan karan sai na canza gabaki ɗaya tunanin abin zaki ga mutane da yawa an samu positive views sai ya ba mu akai panel session aka bawa abun motive amma da dauki hotunan abinci a kawo shi Twitter a zagin mutanen gari a ce abun ku bai kyau ba sai mu kuma kamar yadda shi it's about abin da zai kawo wa matasa cigaba zai kawo musu wani positive impact a rayuwa na cigaba
madalla shin waɗanne tasiri ne taron nan naku zai rika yi a cikin al'umma
tasiri kam alhamdulillah mun fara dama aka ce Kano ita ce limamin arewa majagaba to mun fara daga Kano kamar yadda na gaya miki na so ne na gabaci ɗayan hada yana tun nan sitan nan da ɗan Twitter kai a lokacin ma da na so yi ba ɗan Twitter kawai ba har da ɗan Instagram Facebook abu ne ba karami ba sai kai mishi dan wallahi na fara so abin da bai yi ba so kuma sai na ga ba komai a fara shi da hankali a hankali dan ka fara shi a hankali sannan sannan ba ta hana zuwa one day one time you reach your actual destination insha Allah dukkan organizers din mu biyar idan muka rubuta ainihin manufa da kuma cigaba da aka samu da kuma ainihin abin da taron ya kunsa sannan game da shigar da gwamnati ai mun shigar da gwamnati mun shirye gwamnatin Kano da ta tarayya ma duka tun da akwai Baisa Ismail ya zo tsohon national youth leader dan jam'iyyar APC sannan na state din mu akwai honorable Nasir Garu commissioner of environment shi ma ya zo wurin alhamdulillah su kansu sun ji dadin wurin kuma su kansu wakilai ne zuwa mika wa gwamnati cewar ga abinda matasa suke bukata ko kuma makamancin haka muna nan muna kara shiri wanda zamu yi nan gaba insha Allah sai ya fi wannan
na'am to yanzu menene sakonka ga matasa ɗan uwanka a daidai wannan lokacin
to kamar yanda dai kullun ake jan hankula na matasa iyaye na yin shugabanni na yin sarakuna na yin so mu ma dai matasa ya kamata mu yi kanmu lokacin kuma zaka ringa tunasarwa zaka yi tunasarwa sai kai wa kanka kai wa ɗan uwanka so a kullun yaushe dai muna kara tunasar da ɗan uwanmu matasa muna kara kwadaita musu shi wannan kafar yaɗa zumunta da suke gani wallahi idan mutum ya nutsu ya saka shi in a positive way yayi focusing din dream din sa babu inda ba zai kai ka ba wannan kafar yaɗa zumunci da suke gani tana da amfani idan kai amfani da ita ta
hanyar da ta dace.
Idan ana iya tunawa dai wannan ba shine karin farko ba da za a ga matasa na kokarin ganawa da mabiyan su na kafofin sada zumunta a zahiri. Ko a shekarar 2016 ma an samu wani matashi dan Najeriya kuma zaunin birnin Abuja mai suna Gayus Chibwebe ya fito da shelar cewa yana so ya kafa tarihi ya zama mutum na farko kuma watakila shi kadai a duniya da ya hadu da dukkan mabiyan sa na kafar Facebook 5001 bayan daya. Lamarin da aka sarin masu bibiyan sa a wancan lokaci suka yi tada shi cewa bai da aikin yi ne kuma daga bisani ya katse wannan buri nasa sakamakon matsalolin rashin tsaro da suka kunno kai a wancan lokacin. Da fatan dai an dauki darasi. To masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
A gai da Halima Abdurrauf. Yanzu kuma lokacin ne da zan karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Ishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wa Chakala tare da Aisha Lawan Bini Hambali MK dan Silba Sokoto kace ganawar sojoji da suka yi juyin mulki a Niger da kungiyoyin malaman addinin Islama na Najeriya. Allah ya sa ya zama sulhu kawo karshen takun saka dake tsakanin ECOWAS da sojojin Niger. Wallahi da amma tun farko haka ya kamata ayi ba ayi ba domin ba a kashe wuta da wuta sai an yi gudunmawa da ruwa. Sako na gaba ya fito ne daga Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Jifa tare da Babandi Mamman Bande kace salam biyo ya Hausa. Muna muku fatan alheri. Muna kira ga al'umma kasan mu Niger bisa ambaliyar ruwa tun yanzu su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa. To muna fatan Allah ya sa sun ji wannan kira namu. Amin summa amin. Sai sako daga Shewa da Marjau yace muna kara jajintawa al'ummar masarautar Zazzau bisa ifla'in da ya faru na rubtawa wani bangare na ginin masallacin fadan masarautar Zazzau inda kuma aka samu rasa rayuka kuma ya kare abkuwar hakan gaba. Amin summa amin. To madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya ta kaice.
Rahotanni daga kasar Ghana na cewa an dakatar da wani taron gaggawa da kungiyar kasashen ECOWAS ta shirya gudanarwa a jiya Asabar a birnin Accra bisa wasu dalilai. Hakan ya biyo ne bayan damuwar da ECOWAS din ta nuna dangane da yanayin da hanbararren shugaban kasar Bazoum yake ciki. Tun bayan da jami'an tsaron sa suka hambar da shi a ranar 26 ga watan Yuli tare da wasu matakan maido da Niger din kan turbar demokradiyya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar dajin tsibirin Mau na Hawaii ya haura zuwa 93 da yammacin jiya Asabar kuma jami'ai sun ce suna sa ran adadin zai ci gaba da hauhawa. Shugaban ƴan sandan Moy John Paleta ya ce an gano biyu daga cikin waɗanda suka mutu amma bai bayyana sunayen su ba. Mataimakin shugaban kasar Taiwan William Lai ya isa birnin New York a daren jiya Asabar wani wurin da yaya da zango akan hanyar sa ta kai ziyarar kwanaki 7 a kasar Paraguay. Zai bi ta Francisco a yayin da yake komawa Taiwan. China ta yi Allah wadai da tsayawarsa a wuraren kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa. An kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin China bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya sanadiyar rugujewar tsaunuka. A halin da ake ciki kuma mutane biyu sun mutu yayin da 16 suka bace sakamakon zaftarewar kasa a yammacin kasar kamar yadda kafafen yaɗa labarai na kasar suka ruwaito a jiya Asabar. Guguwar hadarin kanun da ta afkawa kasar Japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin kasar China. Lamarin da ya kai ga yankewar wani mashigin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen ƙasa aƙalla 20.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da daddare za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kuma a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai da kuma Julie Ledes Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Bob. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.